Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Jami'a mai mulki a kasar Koriya ta Arewa karkashin jagorancin shugaban kasar Kim Jong-un ta fara wata ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatan yatsa labaran kasar a jiya Lahadi. Lamarin da ke tabbatar da Pyongyang din na niyyar daukar kokarin mataki akan Amurka. Ana sa ran nan da mako mai zuwa ne shugaban kasar Kim zai bada sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin Koriya ta Arewa. Biyo bayan karewar wa'adin da take wato ta ajiye bakanta na fitar da matsaya cewa Amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin karshen shekara. Rahotanni da kafar yada labaran kasar ya fitar akan tattaunawar jam'iyyar Workers Party ya tsegunta wasu bayanai da ke nuna inda Koriya ta Arewa ta nufa. Kamfanin dillancin labaran Koriya na KCNA ya faɗa cewa Koriya na ɗaukar matakin bijirewa mulkin mallaka kana tana shirin kare kanta, amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. Gwamnatin kasar Sudan da wasu kungiyoyin 'yan tawayen kasar guda tara a jiya Asabar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya akan shirin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yankin Darfur. Yarjejeniyar ta bayyana batutuwa da dama da bangarorin biyu za su duba a wannan tattaunawar da za a yi a birnin Juba. Mun yarda da wannan matakin na da muhimmanci, in ji Ahmed Muhammad, babban mai shiga tsakanin a tattauna a batun batutuwan na Darfur daga bangaren SRF na hadakar kungiyoyin 'yan tawayen guda tara wanda za su shiga tattaunawa da gwamnatin Sudan. A cikin abubuwa da za a tattauna akwai batun magance musabbabin wannan tashin hankalin da kuma batun komawar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar, da batun raba madafun iko da kuma ɗaukar sojojin 'yan tawayen a cikin rundunar ƙasar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in ƙasar Kazakhstan ya ce tun da fari hukumomi na duban yiwuwar lalacewar na'ura ko kuma kuskuren matukin jirgi ne ya haddasa faduwar jirgin sama na kamfanin Bek Air da ya kashe mutane 12 a cikin fasinjoji 98 da kuma ma'aikatan jirgin da safiyar ranar Juma'a. Mataimakin Prime Minister Roman Sikler ya ce gwamnati ta aiki da wata hukuma ta musamman zuwa inda aka yi hadarin jirgin domin binciken musabbabin hatsarin. Jirgin samfurin Fokker 100 da ya yi kokarin tashi daga filin saukan jirage na Almaty zuwa babban birnin kasar Nuril Sultan. Sikla ya yi matashiya cewa yanzu ne aka fara binciken kuma ba za a iya nuna musabbabin hatsarin ba a yanzu. Ya ce mutane 8 suka mutu nan take, ciki har da matukin jirgi, yayin da wasu mutane 2 suka mutu a filin saukan jiragen, kana wasu mutane 2 kuma suka mutu a asibiti. An gudanar da makoki a jiya Asabar domin karrama mutane da hatsarin ya rutsa da su. Kungiyar Taliban ta kai mummunan farmaki akan tungar soja a kudancin Afghanistan, ta halaka akalla sojoji 10 kana ta raunata wasu 4. Wata sanarwa da ma'aikatar sojan Afghanistan ta fitar a jiya Asabar na cewa an kai farmaki ne da sanyin safiyar jiyan kana aka kai samami da bindiga a lardin Helmand, inda galibin gundumomi na yankin suke hannun 'yan Taliban. mai magana da yawun gwamnatin lardin Umar Zuwak ya fada muryar Amurka cewa maharan sun kwance bam ne kafin suka shiga tungar wato sojojin kenan a gundumar Sangin. Sai dai wani jami'in Afghanistan da ya nemi a saka sunansa ya fada muryar Amurka cewa Taliban ta kashe sojoji 17 kana ta jikata wasu guda 6. Wani mai magana da yawun Taliban da ya dauki alhakin harin a wata sanarwa ya fada cewa mayakan Taliban sun kashe sojojin Afghanistan 26. To sai dai galibin lokaci ƴan ta'addan suka yi karin gishiri a cikin bayanansu. Masu zanga-zanga a Iraki kuma sun rufe ma'aikatan mai da ke kudancin kasar a jiya Asabar.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa,
na kasa,
na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sannan a hankali na kasassu a kasashe irin su Nijar, Najeriya da makwabta sun fara gane mahimmancin jingine sana'ar bara domin rungumar tsayayyar madogara, wato koyon sana'a ko wani aikin yi domin kare mutuncin kai da kai. Lamarin da ya baiwa masu bukata ta musamman damar samun bakin fada a ji a sahun al'umma saboda gudunmuwar da suke bayarwa a ayyukan ci gaban waɗannan kasashe. Kamar yadda za ku ji a wannan shiri, bakon na yau wani matashi ne mai sunan Abdullahi Mutari Adam, wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa bayan fama da cutar shan inna ko kuma polio, amma kuma Allah ya bashi baiwa inda ya hada sana'ar askin zamani da kasuwancin kasa da kasa. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta zanta da wannan matashi da aka fi sani da sunan R. Kelly ga rahoton da ta hada mana.
Kamar yadda a koyaushe hukumomi da masu hannu da shuni ke kokari na ganin an yaki bara musamman ga nakasassu, wasu daga cikin su sun kalubalanci bara ta hanyar rungumar sana'o'i. Abdullahi Mutari Adam da ake cewa R. Kelly na kasar shi bata hana shi neman na kan shi ba. Ya fara bayyana ma shirin na kasa ba kasawa ba yadda wannan matsala ta same shi.
Ni wannan lokacin da larura wannan ta same ni fi sabilillahi banda da wayan kirki. Me naji lokacin da tsohuwa ta take cewa lokacin da larura nan ta same ni ina daidai koyon tahiya. Wannan larura ta same ni bisa gane ba da polio ce, sai da suka ja lokaci aka gane polio ce. A lokacin nan na dan fara wayo. Ina tana ana akwai doktor da ake kaini nan cikin hospital. Eh da duka kafahuwa na bi suka kamu. Yanzu cikin hospital ana kaini wurin wannan doktor kin, ina tana ana mini massage. Ana hana ni in rikin dahu kafata. Ina tahiya a cikin wani akwai wani karhe da akai guda biyu. Ina rike su ina tahiya in na kwanta dago kafata, yace in dago kafata in maida. To daga wannan lokacin kuma kawai sai lakwal. Muna zuwa da lakwal da abakaina a yara unguwa. Babu wanda yake gwada mini wani ne gurgu ne ko wani waye. Duk lokacin da aka tashi tahiya wurin wani wasa ko baloci ko wani halbi ne ko wani wankan tabki ne ko wani zuwa gona ne, duka wannan abun duka da ni ake zuwa. In muka fita yawo ko kare ya biyo mu da wani waye bisu watsewa su bar ni, ma dai ina dan kokarta haka nan in huta da gudu cikin abakai. Bisu gwada mini bisu na kyamata. Ina jan kawata haka nan mu je duka muka yi ta wasa. Wuriman ni da abokaina da muka taso a Maidan Fan sun gwada mini ni ba na gashashe bane.
Iyayen R. Kelly sun saka shi a makarantar boko kamar kowane yaro, sai dai bata yi nisa ba ya fara sana'ar aski.
Cesium ne sankiyam katrium da kwaltagiya. Yanzu da kwaltagiya ina nan ina zamne. Wani lokaci muna zamne ma sai wani abokinmu ya tayi amai aski. Mun yi organizar rawa ana gobe sallar azumi. yanzu bayan wannan ya ce mai aski ya ce gaya mai ba akwai taro yanzu da ya zo zamana cikin mu sai ya ce mini sai ya ce mana dan Allah shi dai koya ne ma yau he an mai aski kawai cikin hira haka na zule shi na ce ka amma sai ya ce wallahi zo ka muni na ce je soreza da masarci da sizo akwai wani da ya taba mini aski da wannan abubuwan to naga yanda yake wani dan gane ne ya zo hucewa da irin wannan abin da suke rikewa da season shi a lokacin nan ba a ma gane menene immigration ba ne na san libi zai huce ya mun aski na biya shi na ga yanda yake yanzu wannan a lokacin nan da wannan ya ce in mai he na ce shi ma je su wannan kayan da je su wannan kayan da na mai a lokacin da na mai banda shi sai da na ma mutum uku mutane suke cewa ka iya shi ka iya ka iya zai aka je aka yi rawa washe garin rawa mun ko wani aboki na shi ma ya ce ai ya ga na ma wani aski yana so na ce mu je sayo shayi da kudin da zaka bani sai mu tayi mu dora fada kenan ana hira ina ma aski yanzu daga wannan kawai abokaina yan lakwal yan gidanmu kowa kowa sallah in ta zo dai alhamdulillah kawai sosai nake hayya kai yan gari suka gane ni jandarmomi garda da mutanen wani likita haka le functional le juge wannan da suke da muka zauna duka tare da su ma'aikata dai wannan kawai duka sai su kira na wasu in hau gendarmeri in tai su prefecture duka ina musu wasu in je gidan su duka ina musu
to kowane hanya ne ya bi dan samun jari na dora wannan sana'a tashi
wannan season dai da wannan ya siyo da wannan masarcin su ya bar mini kawai na ta shigaba da su eh yanzu su kadir kin wannan ma'aikatan in suka kiraye ni bisa zawanan kwam uhar gida ne ba shago bane sai in tai gidansu da yake manya ne in tai gidansu in muka je gidansu sai in zamana eh su zamana a kujira su doko kujira su zamana sai in musa aski eh bunna man cewa akwai wannan jiji da ya zamana Abdurrahman Gusman wannan lokacin ne yana gure da ɗan ɗiyan shi kanana guda biyu ne nake mai aski ma a lokacin nan da jandarmomi da wani wane ne kuma daga nan dai tahiya ta meke
sai ka zama kawai cikakken mai aski
sai na zama cikakken mai aski masu askin na gurama yanzu mutane suka fasa zuwa wajen su wanda su suna da salon na askin ma ni banni da a lokacin nan kawai yanzu
kai tafi da gidanka dai
kawai yanzu kawai kowa yake zuwa wuri na a lokacin nan tsohuwata ta saya mini belo daga ka ce in zo in ma aski je in je gidanka amma kuma ni bin yankewa kawai abin da ka bani kawai da shi nake aiki ko nawa ne ma kawai sai in taya ta an tartan ina nan yanzu da na dawo zandar kuma hallo akwai mutanen mu yan guran wanda sun san ni anan da yan gidanmu ma a lokacin nan duka binni ma wani ma da yan nan garin sai yan guran da suka san ni da yan gidanmu to yanzu ina ma yan gidanmu akwai kannuna wanda muke zare da su proshki na dai sai nake musu yanzu nake musu in suka je lakwal lokacin nan suna sai ijiri sai a tambaya wawaye muku wannan aski sai ayar keli ya mana aski ayar keli shikenan abu ya yadu na samu mutane kiliyan wajen Washington kin nan dai rabin da magaram dai duka kawai na jana a lokacin nan kawai ne matasa kawai
to kamar lokacin da kaga abu ya yaukaka abin ya kare yin karhi na askin naka kamar ka samu kayan aski ka sayaya ko kuwa
yawara da na dawo garin nan a lokacin nan tsohuwata sai tai in bude shago da taga abin ya tahi tai in bude shago da soho kawai he nakiya yanzu da ta tai Kano sai ta so mini tandazuwan nan makana waccan ta matsa kayan aski ta kama ni suka yi in bude shago nakiya a lokacin nan kawai kuriciya na rena abin kwa kawai gani nake ni ba aski ba zan tile kawai karatu ko mazan ina nan muna nan ina nan ina gurma za ina nan muna yi tsawon wani lokaci sai bani kudi yanzu da ya bani kudi na zo na bude shago nan bakin kwana wajen station na gari akwai wani aboki na ana ce mai Sani Sadiq bunna mun ce wannan alherin da ya muni shi ya fara sai muni tandaza shi ma na wuta guda biyu alle da Allah saka mishi da alheri da ya bani wannan tandazkin tsoho ya karo mini wani sa an bani kudi na zo na bude shagon wannan na bude shago muna yi na tara wasu kudi na sai na fara zuwa Kotonu Ghana ina so kaya ina zauwa wani lokaci na tayi Ghana na so kaya ina zauwa ka yanzu yaro na sun yi rikici da suka rihe shago to yanzu daga wannan lokacin ban saki bude shago ba na koma kohar gida mutane na suke taro ni nan kohar gida muna fada muna ina musu aiki muna fada ina musu aiki anan dai haka nan kuma har Allah ya kawo ni budin na kai ma tsoho shawara na ce yanzu ga abin da nake so in yi toll nake so in saya da komi a mini shago in yi shago na in je in buga muka yi shawara na bada kudi aka mini kesa da komi da komi to a wannan shago har yanzu ne a nan ne wurin nake nan zaune ni dai alhamdulillah sana'a dai na kama jiki na a sana'a wannan babu abin da bin yi ba da sana'a wannan
to kamar yanzu kai magana kana zuwa gane kenan ba askin kade kake ba kana hada da kasuwa kamar sayar-sayan kaya
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so inda za ku ji amsar wannan tambaya a ci gaban tantaunawar Tamar Abali da Abdullahi Mutare Adam Arkeli mai askin zamani a jamhuriyar Niger a madadinta da bakon shirin na kasa ba kasawa ba da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma krista duk fadin duniya barka da krismeti da fatar an yi shagulgula lafiya Alhaji Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ƙarshe a shekara ta 2019. Batutuwan da suka dauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa sun hada da Tsar Zainab Aliyu wata matashiya ƴan makaranta a ƙasar Saudiya bayan samun kwaya a wata jakka da aka makalawa sunanta. Muna jin labarin ne da kuma bayanai masu karo da juna shirin domin iyali yayi tattaki zuwa ofishin hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta jihar Kano. Inda Muhammad Ajiya mataimakin shugaban hukumar ya fayyace gaskiyar lamarin
lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia an rike ƴarsa an ce an samu kwaya cikin jakanta shi kuma har ga Allah ya tabbata ƴan nan ba ta dauki kwayan nan ba kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da ƴaƴansa guda biyu kowa da jakansa ɗaya kuma an ce a ce an same ta jijjiga biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane ya kawo mana korafi annan muka fara bincike a gaban sa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan ƴar sa su muka fara bincike tunda mun san handlers su ne suke da alhakin duk wanda yazo da jaka su bashi tag da komi muka je system din handlers din sai da muka yi tracing wanda ainihi ya lika wannan jaka extra jaka a kayan ita Zainab din
a jihar Gombe kuma shirin domin iyali ya dauko batun wata yarinya da mahaifin kawarta ya shafe shekaru uku yana yi mata fiyade bisa tunanin cewa ba za ta iya dauka ciki ba sabili da karancin shekarunta har sai da ya kai ga tai ciki kafin iyayenta suka san abin da ke faruwa ga abin da mahaifiyar yarinyar da muka saya sunanta ta gaya wa shirin
mun ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je miki aziya ma kauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ta zo zai aike ta ita kuma ta taba ce mun a'a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tunda ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta aikin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinya da kuma ta ce in kanwata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya dade yana shiga da ita lungu sai ta ce dan Allah dan annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga dan Allah ku mun magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta dauki babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti sai suka je suka je suka samu gida a kulle, suka tura gida a kulle, in suka samu kaninsa dama suna ginin ne shi da kaninsa a jere, in suka samu kaninsa suka ce ha sambo ka ga yarinya ta shigo anguwan nan, sai yace ai yarinyan nan ta dade tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba, sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani, sai suka ce mashin din ba biyu ne, da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga, sai suka je suka same su ya kebe da ruwansa da shimfiɗinsu ya kebe ɗan wurin ya rufa yana kiranta ashe a gurin, ɗan anguwa suka zo suka yi kallo.
Wani batu kuma da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya shine ceto sama da mutane 1,000 a gidaje daban-daban a arewacin Najeriya da ake gallazawa ƙuba da sunan gyara tarbiyya da kuma karatu. Lamarin da ya sa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ba da umarnin rufe irin waɗannan makarantun. Ga abin da kakakin shugaban ƙasar Garba Shehu ya gaya wa shirin.
Wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa, amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta haƙƙinsu na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba. Saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu, kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya.
Akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba.
To doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama, wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya-bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aiki ne, amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya.
A cikin hiranmu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna, kwamishinan mata da bunƙasa rayuwar al'umma ta jihar Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa, sai ta bayyana cewa
mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi, kuma shi yasa duk muka karɓi su adireshi da lambobi da komi. To yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga me tsari suke so. Akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta, akwai masu son su koyi sana'a. To saboda haka tsarin mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so, idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama.
Wani labarin da ba za mu manta ba da sauri shine na masoyayyen nan a jihar Zamfara, inda tsananin soyayya ya sa wata budurwa cinawa kanta wuta da ya zama ajalinta. Ga hirarta ta ƙarshe da shirin domin iyali.
Rayuna yana suna kuma ni ma ina suna siyan ka cibiyar abin aurena, kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aurena, amma ruddiran ga abu ƙaddarori ne kawai.
To yanzu watakila an ce Umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya aurenki, ya kike ji a ranki?
Iya kana an kace dan kora nan da wani fina din ana gaya mai ko shi cewa an kai serious masir an kai mai karin ruwa. To kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko ko in tsuhan ga komai yarancinka ko da za ka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuto tun harko shi ya fare karshiya ko da za ka mutuwa ne.
Masoyin Aisha ya bayyana dalilin da yasa yake gani aurensu ba zai yiwu ba.
Ina aiki kabu-kabu ina je na dawo, to na gane cewa mashin din ga ba na bane, kuma sannan ban da aikin kowayen da sun ce mini in ban ban turo sadaki ba ba su bani ita, ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga lalata da ta.
Jin labarin rasuwar Aisha, shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta.
To alhamdulillah sai ne ma Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki, ba wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun kafa da addu'a, wasu sun kafa da kuɗi, wasu sun zo sun ganta, muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta, muna godiya gare su Allah ya saka masa da alheri abinda suka yi mana, muna godiya gare su Ubangiji Allah ya nemi su sakamako na alheri da gidan aljanna. Allah duk abinda wani ya ciro da aka bamu Allah shi nemi masa da alheri darajar alqur'ani da ku ɗan jarida, muna godiya Allah ya saka muku da alheri domin ku kuka yayata duniya ta jiya kuma aka ba mu gudunmawa. Abinda Aisha ta ga 'yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi hakuri abinda duk yanya take tana so mu hakuri mu bayan Allah shi kai da arziki da talauci duk na Allah ne kuma ƴan mata su dai daukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu iyaye muna da na gabatan mu akwai kakanni akwai uwaye mu akwai manyan manyan mu wanda ya kamata in abu ya faru aka kamu mun kan gari to a kira mu ga manyan yannan mu ko da babu da uwaye a kira mu a ce ina so wani amma dai abun ya gagara dan Allah a kira babana a jira ne ni dai aura mu aure da wani yayi da haka an kai damu abun yayi wa mulaji wallahi nayi nadama kware nayi nadama nayi nadama kuma da neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi shiga cikin tsakanin mu da wannan yare
ban kwana nake masoyina na tafi sai wata
Shirin domin iyali ya kawo muku kenan a wannan shekara ta 2019 sai kuma mako mai zuwa da za ta kasance Alhamis ta farko a shekara ta 2020 idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu ji inda kuke buƙatar gwamnatocinku su sa gaba domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da take ƙarewa, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya a shafinmu na internet voahausa.com idan aka nemi shirye-shiryen mu.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.
Thank you. wannan tasha ce akan